assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma kungiyoyi suke zargi, shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su, su kulle, su nemi da sai ƴan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa ruga suke bin su, su kamo su, su kulla musu wani laifin kowane iri ne, duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli, kuɗi mai tsoka. Har ma wani suna ƴan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya, wato arrest for bail a turance, wato a Hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarinsu a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan 20 a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har 7 domin kawai su kwato ‘yan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba, har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da damu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi. Wai an same su da adda, aka nemi kuɗin beli 200,000 da suka bayar, aka ce su sake kawo wani kuɗin 800,000, ya zamo miliyan 1 kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye, sai aka ce ana tuhumar ‘yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu, aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin ‘yan uwan waɗannan Fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru.
Assalamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature, ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna.
To ku zaki mana bayani yaya aka kama waɗannan ‘yan uwan naka?
To mu dai abin da muka so ne, an zo an kama su a masallaci, an ce an kama su da adda da wuka.
Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma, a ina ne, wani masallaci ne, a wani gari ne a kama?
Masallaci a Akwanya, a Kogi State, Odon local government. So da aka kama su kuma aka kawo su adda, sai aka ce mana ai an kama su da wuka da adda, amma an nemi mu kawo 200,000 mu yi belin su.
Dukan ku dai ku Fulani ne aka kama masu kiwon shanu ko?
To shikenan, sai muka dauki kuɗi muka ba wani aka da ya kawo mun wani Allah kira shi Barista Ali. Sai muka shigo, ya je ya same su, ya kokari ya karba mutanen nan. To daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo 800,000. Sai muka ce to 800,000 nan na menene, wani laifi suka yi?
Wato su waɗanda suka kama sun ne suke neman waɗannan kuɗin, ko ku ne kuke magana da wasu mutane?
Su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su 800,000 su sake mana ɗan uwa. Har muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da 800,000 a kan me? To sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su Abuja. Babu abin da muke jiwa, suke cewa akwai wata faɗa wanda aka yi a Nimbo, an kama wani yaro ya yi satin saniya, kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu. Sai muka ce to tunda su yaro ya kira sunansu, me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari, me yasa ba a gabatar da su gaban kotu? An je ajiye su a prison har yanzu, maganar da nake yi maka nan, wata 8 ba a yi komai ba. Kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi bincike gabaki ɗaya, ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba.
Wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su? Waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su?
Su mutanen da suke aiki a officer staff su suka zo suka kama su. Muka zo muka ɗauki wani lauya, ana kira shi Sahabi, suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi. Muka yi daga baya dai lauya zai ya ɓoye in muka kira shi bana ɗakawa. To shi ne abu ya bamu, akwai wani ɗan sanda shi ma haka ɗin dai suka dunga ci mamu kuɗi. Maganar da nake gaya maka nan, banda kuɗin da muke ɗauka muke ba su, mun kashe sama da miliyan 9.
A kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen?
Mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su, har su ce gobe mu dawo, jibi mu dawo, haka ɗin dai suka dunga ci mamu kuɗi.
To ai kuma ya nuna ya za ku yi, wato ma'ana kukan ba da kuɗin ne da tunanin wataƙila in kuka ba da na goro za a sako ‘yan uwan naku?
To suke ce mu kawo na goro. Su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro, za su samu wannan. Haka ɗin dai kawai suka dunga ci mana dukiya, ba mu gane komai ba. To ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutum ya gama binciken sa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a firji ya ajiye shi ba maganar kotu ba maganar komai kaga wannan ai zalunci ne
ga kunan a Abuja shin kun san a ina ne su ƴan uwan naku suke aje
yanzu maganar nake maka nan suna a prison kuje prison
shin tun da aka kama su tsawon wata 8 din nan kun samu ganin su ko magana da su
eh na je na same su a prison na yi magana da su
ma'ana wani hali suke ciki
to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka ganshi kawai bai mutu ba shikenan ka gode ma Allah
ko da yake ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye menene sunayensu
babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna
wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan ƴan uwan naku me ɗabi'unsu tsakani da Allah kai me ka sani game da su
to ni ina tabbatar maka wannan yayana Sule ko zagi mutum ba taba yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai san halin shi ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya san halin shi ba mutum mai neman fitina bane to mutanen nan mu ba mu san komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwan mu da wani abun nan an zo an dauke su dai ana yin siyasa da rayuwarsu amma
wace shi da zaka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suke ta karban kuɗaɗe a wajenku
eh to ka san mu Fulani tunda bamu yi karanta ba mutum in muka dauki mutum muka sashi a gaba zai ke mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane za a fito da su to kai Fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda yake maka zai fito da dan uwanka to ai kaga zaka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna ci mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawan mun kira su auya ba su daga
wato kudin kuke zuwa misali dama kuna da kudi a jini ko sai kun sai da shanu
sai mun sai da shanun mu in ba muka sai da shanun mu ba mu da wani sana'a in ba saniya ba
amma na gaga wasu kamar takardun cike kudi na banki shin ya nuna akwai cikin kudaden ma akwai wanda kuka tura ta banki kin
to takardun nan da kake ganin nan duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kudin nan da suka canye kudin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kawo mu ne bayin Allah wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gabaki da maganar nan ba gurin da aka kai su a kai su kotu hanki an je an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata 8 bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba
ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an yan sanda su ne
to mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani
azuna dika mun kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku dauki sahihin lawyer ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba
eh haka ne in Allah ya yarda akwai lawan da muka dauka yanzu muna so ya dauko maganar nan kuma a binkita maganar nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiyar nan da aka yi wata 8 kaga wannan aikin mutunci ne aka yi musu ba su da laifi an zo an kama su an tsare su ba su yi wani laifi ba su yi komai ba amma kira da nake ina roƙon gwamnati Jalal Muhammadu Buhari tunda yake gwamnati na adalci ne ayi bincike tsakani da Allah mu ba mu so zalunci ko dan uwan mu ne yayi laifi to ba wanda yafi doka a Najeriya amma a dauki mutu wanda bai yi laifi ba a je a dunga yi mishi wulakanci a ci mishi dukiya don ana gani mu Fulani bamu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba
Mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya, a kasance lafiya.